yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abice tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin rana Asabar. Zamu kawo muku shirin ina zamu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Zamu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina zamu je.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina zamu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata, mun taɓo batun tazarar haihuwa ko family planning a Turanci, inda a wannan yanayi mata sukan tsinci kansu a wani hali na cewa suna samun matsaloli da illatarwa sanadiyar amfani da ƙwayoyin magunguna ko allurai ko kuma ma implants wanda ake dasawa da dai makamantansu. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. Zamu daura ne daga inda muka tsaya.
Misali kaman ni nan saboda ina da jiki, to jiki na yana da ban san yanda zan sa shi ba, kaman tendency na retaining yana rike ruwa, yana dan ƙara kiba nan da nan da wuri. So in dai har na ci zan magani na bada tazara zai bani illa, saboda sai da nayi bincike ga wurin likitoci game da wannan cewa zai iya kawo mu mutum ma ciwon siga, ciwon hawan jini da sauransu wannan magungunan. Nayi magana da wani likita ne musulmi, abin shi ya mun bayani guda-guda har ya bani littafi ya ce in ji in karanta in gani yanda abubuwan suke. To ni dama ainihin ni a wuri na fa ni ban yadda da wani maganan shan magani ba, amma dai ba da tazaran na da kyau saboda zai ba uwa karfin jiki da lafiya in bayan ta haihu din nan abubuwan da ta riga ta zubar daga jikinta da zai kara mata kuzari da lafiya da karfin jiki da komai. At least in ta ba da tazaran kaman shekara daya biyu ya danganta daga kowa da yanda yake. So wasu suna iya bari shekara daya, wasu bari shekara biyu, shekara uku, any abun da na Allah ne haihuwa na Allah ne. Saboda ni nan tunda na bar na yaye yaro na yanzu shekaran shi bakwai kenan, ban taba shan magani ko da Panadol bane wai akan bada tazara, kuma dai Allah dai bai kawo ba shine. So kuma ganin nake kaman shi yawancin maganin ma yafi illa ga mata, su maza ba su da matsala. Matan ne dai yawanci abubuwan nan su alluran nan ne, an ce akwai wani implant da ake sa a jikin fatan jiki ga tinsin da ake sha da dai sauransu, wasu ma ni ban sani ba. So opinion ina dai kenan, ni a wuri na yana da kyau saboda yaro ma zai samu kwarin jiki ya sha nono yanda ya kamata kafin a yaye shi. Sannan bayan an yaye yaro kuma uwa ta riga ta yi karfi da kuma yaro ma yayi karfi, ba zai zama kaman ka ga ciki ga goyo din nan ba.
Assalamu alaikum, sunana Fatima Shagari. Maganar family planning wato akwai kala-kala, amma mace mai lalura tazaran haihuwa magana da muke magana kenan, mace mai lalura ta ga cewa idan ta sa akwai wani abu da ake ce mishi karfe ne da ake cire mahaifa, wance roba ne yanzu da ake tare mahaifa, idan ta sa wasu suna zubar da jini ko ta sa musu laulayi su gumuce magara su yi cikin laulayin ciki. To idan mace tana da al'ada wanda yake tsaf-tsaf yana zuwa cikin kowane kwana 26 zuwa 28 zuwa 30, da akwai wani abu da muke ce mishi bit cycle, shi wannan kamar carbi yake, za ta iya amfani da shi amma dole sai da yarjejeniya da mai gida da kuma gudunmawar shi.
Wannan din yana da amfani kwarai idan mai gida ya yarda a yi,
kuma da akwai wanda yake shi na musulunci, wannan kuma shi ma din da sai dai idan mai gida zai yarda ya ji jinya tsakanin su.
Sunana Fatima Ma'aji Masaya. Gaskiya ni a nawa ra'ayin na yarda da shi, kuma ina yi dan nayi yara na uku, shekara na kuma 11, yanzu zan cika shekara 11 kenan da haihuwa. Ina da dan da ya cika shi zai cika shekara 10, ina da shekara 6 kuma yanzu na shi shekara 7 muna da shekara 3 to kin ga ai an yi tazara ya tazara alhamdulillah saboda menene ni dai gaskiya tazara yana mu ga mu saboda ina da yawan laulayi ko ba dan yawan laulayi ba ma idan ina da ciki ba na iya yin abubuwa da yawa da nake son ko kula da mai gidana ko kula da yaran mu abubuwan gidana da yawa sai ya wahala ta kaina nake kuma sai ina ga kaman kusan dai kowa yawanci dai haka din in kana da ciki ta kanka kake so kin gani idan ka dau ciki wata 9 ka zo ka haihu akalla ba kasar ba dai in ka haihu ma shi ma wata 3 5 6 zuwa 7 irin nan dai zaki ne miki huta ki kula da yaro in kika haihu baba ya kare bane zaki shayarwa kika gama shayarwa kuma shi ma a zo a dan kula da shi dai ya dan kai dai munzulin da zai iya dan a dan yaye shi a dan yaye shi sa pampers ya dan diga ya dan kai wani girma a samu dai a ni dai ana wara ai saboda gaskiya yana taimakawa sosai kima ki dan samu lafiyar ji
to masu sauraro a fadar lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu dauki da wani sabon shirin ina madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyar mu Halima Abdulrauf Salamu Abu da hada mana sauti ni Hadiza Kyari ce cewa mu kasance lafiya ma assalamu
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin Yamace.
Jama'a assalamu alaikum. Barkan ku da sake kasancewa da shirin Ciwon Yamace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Ma'azu. Akan dalilai da ke sa malamai mata kuntatawa dalibai mata tare da Hajiya Halima Ali Munir da Hajiya Sadiya Ahmad lokaci ya cin mana akan bayanan Hajiya Halima daga nan ne zamu dora mu insha Allah to Hajiya Halima kin ce akwai wata malamar ku da take karban yaya ta goya ko kuma ku ci gaba da jarabawar ku to ta yaya wannan abu ya taimaka muku a wajen karatun ku kuma akwai wani kwarin gwiwa da take ba ku idan tai irin wannan
kwarin kuwa idan dai ke taimaka mana shine kin ga dan ne zai ji jin yin hankali a yayin da ke cikin wannan jarabawar ki dan kuma yin da su amma cikin iko Allah ka karbe kan ka kuma rarrace shi da zuciya irin ta uwa ta ma fita da shi dan kar ma yi miki hayaniya idan ne ke jin yin hankali
haka
to wannan nuna mana kullawa da take kai akan mutum kafin ma mu kai irin aure mai yasa zuciya mu ta aminta da ita to babu da hirin da ana mu baka dan mu muka baka dan kuma sai muke jin muna cikin nutsuwa muna ga kamar uwa ta karbata to wannan abu yana shi maka mana kwarai kuma sai in ka fuska kuma da yake amfana gare ni ne ka tace kuma ga zuciyar mu ce ka fara ba ya ta ta kwaro gwiwa aure a ce ba ya hana karatu a ce yin iyali ba zai hana karatu ba wannan zai ƙara sawa mata da suke gida ya zai a tace din mu ga rike ne mu ƙara ga fara wa mata ya koyi kwaro gwiwa da suke gida a washe kina da aure ka cikin karatu da mun malaman da aure
taimakawa mata domin tabbatar da cewa an samu al'umma ingantacciya domin idan aka ilmantar da mace ba ita kadai aka ilmantar ba al'umma da baki daya aka ilmantar
eh haka ne kawai abu daya ne
eh
shi ne dai wannan da kin da ke da shiri a ran
su eh
mai da komai ba ko ba shi dauki kana ba shi da mana kamar ɗan uwan a zamanin ba wata matsala a tsakanin su nan kawai idan suka yi shi kadai ya
mata sun da yawan samun matsaloli da dama ba ma a bangaren mata ba. Kuna gani irin wannan kiyashi da hassada da ke tsakanin mata yana taimakawa wajen baiwa maza masu irin wannan halin cin zarafin mata ƙwarin gwiwa ci gaba da abin da suke
yi. Idan wata ma wata hawa za ta dau alwashin cin ga wanda ta wula bantani, to ni ma idan na kai matsayinka sai na wula bantani na kasa da ni. Kun ga irin wannan ba ta samu background ne ko ba daga gurin malaman ta. Wasu kuma idan suka ga hakan ta faru za su dau alwashin su ma idan suka zama wasu za su shoka tsawa na kasa da ni. Sakamakon yanda a baya suka sha wahala suka zuba wata jituwa tsakanin su da malamai mata yan uwansu. Wasu kuma za su dau alwashin sai sun yi abin da ma ya fi wanda malaman suka yi. To ya danganta da ra'ayin mutum da ya sa a ransa.
To mukaddara a yau mata sun kau da batun kyashi da hassada a zukatansu musamman a makarantu. Yaya kuke gani haka zai taimaka wa ilimin yamace?
Gaskiya da rayuwar ta ta zai zama na ba ma kishin zai zama na duk wasu abubuwa na rashin jituwa da rashin fahimta sun kau. Zai zama na mace ba za ta ga tana gudu ƴar uwarta mace ba. Za ki ƙoƙarin ki taimaka wa ƴar uwarki ke ma sakamakon yanda kika gani.
Haji Halima, a bayanan da kika yi baya kin ce wani lokaci abin da ke janyo kyashi ko kuma malama ko ɗaliba ta ƴar uwarta ba daidai ba ko dai wani abu makamancin haka. Akwai yadda akwai yiwuwar mata su yi kokari su danne zuciyarsu su kauda wannan su duba irin kalubalen da ke gaba kuma irin nasarori da za su iya cimmawa idan suka haɗe kan
ina gani na wannan ba wani babban matsala bane shine mafi biya kuma shine mafi sauƙi.
Amma ta yaya
idan muka samu mutum wannan abu shine zamu samu har mu iya kai ma ga wani lokaci zamu iya shiga mu yi fada mu yi kokawa mu nuna wa ƴan uwanmu mallaci ba mun yarda abinda namiji zai yi mace ba za ta iya yi shi ba amma ba ta iya kwatantawa shine zamu iya haɗa kanmu mu je mu fight mu ma a ba mu hakokin mu duk guraren da mata ne ya fi kanta a ce an ba su na hakokin mu ko a kai namiji gurin to sai ya zama na mace aka ba wannan gurin. To amma idan ba mu cire wannan hasari da bakin ciki ba gaskiya dole za a ci samun koma baya a gurin na cire mu ba wani abu ne.
Yawwa
misali yarinya idan ta fito da gidan wani misali ke ko ba ƴar kwankwa ba to ke Allah ya doka ya ba ilimin nan kuma ta buga da shi ta koya. To abu na farko da zan fara shi ne rike mutunci rike girman ki a matsayin ki na malama mai koyarwa rike mutunci da girma kuma shi ne abu daya ki koya akan gaskiya da tsoron Allah. Idan ka yi ba daidai ba ki hukunta ta daidai da yadda za ki yi kwata a gidan malam shehu jami'a ba maganar ki ce a wannan a ita zanin ku suka ta dauro wannan ita kuma ta saka fahim ta wannan ki hukunta ta ita kuma kai kane ta saboda kina da kuɗi kan gidan wani.
Wato a kawo da bambanci
yawa ko aka kawo da bambanci kika nuna ke ba ki mako yi ne ka kaura a cikin ka ba kika fahimci kika nuna ke ba ki gane da wata mota ta zo ba kika nuna cewa ke ba ki ma gane online na ra ko class ba ke kawai ki shigo ne ki koya musu karata kuma ke zo ne ba iya karatu ba har da tarbiyyar ki nunawa kuma kina haska musu gaban su ne su kalli ne su ta kai su za ta asko. To wannan shine kawai in kika haka kin ga kin cewa wannan hasara da bakin ciki kuma shi ma dalibin sabbin yayi ki ta.
To bangaren su ɗaliban fa me ya kamata su su yi domin su ba su girman da ya kamata su su tsaya a matsayin su na ɗalibai?
Ta cewa wai charity because at home shi wai na matsalolin yau da ake samu to ce da gidaje ne gidan su ba a ba ta tambaye ko ke kuma ta ya kike ga kan ta zo a dika mutum ta ce ba shi da mutum ki da ma'idan ka
wato tun daga gida akwai tangarda wajen tarbiyyar ta da
tarbiyyar ƴaƴan ne tun farko anan aka samu tangarda. To a matsayin ki na malama ki riga ta shekara 20 a duniya ko goma sha kike za ki fara ba ta tarbiyya bai ki ta already ya riga ya bushe to gaskiya dole za a riga samu kalubale kala kala.
Wato sai mun koma baya
ni anan da tsare da gani shine tarbiyya ba ta malamai ba ce kadai hannun farko ta iyaye idan kuma yaro ya tsira ya shigo makaranta to shine zai zama na sai a hada hannu malamai da iyaye shi yasa wasu makarantu suke yin wani abu da ake kira wani open day iyaye je ki ga ya musu ga matsalolin ki hadin sai ne saboda idan ma dan baya dabi'a da gida ai kokari a ce ka yi
secondary school kenan ko
yawan wani primary idan ya ga ya ga dan dariya ai idan ka ya riga ya gama kan ganuwa kenan idan kwatashin abu ne bai zo ba sai dai za ki ba shi iya dokokin da kowace
'yanci ga baki daya a hannun mata shine mafita ko kuma domin samun maslaha da kuma adalci ya kamata a rika shigo da wasu ko kuma hukumar makaranta ta shigo ciki
yana bukatar kowa da kowa ya shigo daga maza har mata duk sun tantance kowanne ya shigo
haka
kowanne yana da irin gudunmawar da yake badawa
masauraro anan ta mu sallama da ku a wannan mako zuwa makon gobe idan Allah ya mana rai zamu ci gaba daga inda muka tsaya a yau a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Julie Leather's Worship da ma bakin namu ni Aisha Mu'azzam ne fatan alheri ma
yanzu kuma ga rahotonmu na musamman na wannan makon
hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya na ci gaba da daukar matakin hana yawaitar yaduwar magungunan da ke sanya mai a tsakanin matasa a yankunan arewacin Najeriya waɗannan magunguna dai irin su totalin tramadol codeine da dai sauransu likitoci na yin amfani da su ne ta hanyar da ta dace domin baiwa marasa lafiya to amma a yanzu lamarin ya rikidi da ya koma wasu ke yin amfani da su domin bugar da hankalin su a jihar Kano dake arewacin Najeriya da lamarin ya fi kamari a baya komandan hukumar yaki da fataucin miyagun kwayoyi a jihar Kano Dr. Ibrahim Abdullahi ya ce matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka na hana shigo da sanadaran hada waɗannan magunguna ya taimaka matuka wajen samun saukin yin mu'amala da waɗannan magunguna
to yanzu suna wahalan gani ko da ta ga tramadol a nan Kano ba tramadol ake yawan gani ba sai dai duklopena wani magani mai kama da tramadol na kashe zafin ciwo shi ake saida ma manoma da masu aikin karfi a kan cewa ana saida masu tramadol maganin tari ko mai codeine shi kuma expectorant ne wanda babu codeine a cikin shi sai a saida mutane a kan cewa mai wannan abin da kuma ya kawo shi ne hukumar tamu ta yaki da shashen kwayoyi ta tara boda su da NAFDAC ba a ba da lasin na shigowa da sinadaran hada magunguna ba a bari a shigo da irin su tramadol din nan kasar nan ta boda da airport da kuma wajen jiragen ruwa in ka tuna an kama wajen kwantena sun fi ɗari a cikin tinkal ko da wolf wanda na tramadol za su zo nan Kano to duk wannan abun ne suka sa abun suka rasa da girgiga ma da ake yanna cewa kamar 2016 nan ma hukumomin mun kora tramadol wajen can 45 to yanzu wannan shekarar gaba ɗaya ba mu kawo abin da ya kai ma can ɗaya ba to kaga yanna cewa yana raguwa kenan
Kwamandan hukumar yaki da fataucin miyagun kwayoyi a jihar Kano Dr. Ibrahim Abdullahi to amma ya ce har yanzu akwai wata sabuwar hanyar da matasan ke amfani da ita
amma akwai wasu kuma da suka kunna kai waɗanda ba masa cikin doka amma suna sa maye kamar haɗe-haɗen da matasa suke yi matasan su haɗa magi da lactasira da panadol da ruwan shisha ko su haɗa tom-tom da lactasira da coca-cola da panadol da ruwan shisha irin wani abubuwan da ko da magi to wani abubuwan ne suka kullo kai yanzu matasan suke ta sa saboda karancin waɗancan din
a nan jihar Niger kuwa ma'aikatar lafiya ta jihar Niger ce ta ɗauki matakin shirya wani taro da masu saida magunguna masu zaman kansu duk a matakin ganin an samu nasara akan wannan matsala pharmacy Abdullahi Muhammad Musa shine daraktan kula da fannin magunguna na ma'aikatar lafiyar jihar Niger
to wato wanda ma muka tara a wannan taron na yau su ne wanda suke saya da yawa wato akan kira su wholesalers ne da turanci ya fi mun sauki manyan dilolin magunguna to su har kiyara ta a kansu su rarraba zuwa kauyuka har inda ma motoci ba su iya zuwa shine muke so mu rinka fadakar da su particularly kamar yanzu akan yadda covid din nan ya zo then kuma mu rinka ja musu kunne akan sayan magunguna wanda za su kawo illa ga jama'a suna sayarwa
wato ma'ana magungunan jabu kenan
ba jabu bane akwai magungunan da ba wai dole kaman tramal kaga an yi shi ne musamman dan wanda ya samu hadari yana jin zafi sai a bashi yayi amfani da shi amma yanzu ga mutum tangaras ya mai da shi kaman geda
akwai ba ma a ce mutum in yazo kaman chemist ya magani in ba an ga takarda cewa ga ciwon da yake da
shi ba kai wannan fannin ba tukunna amma da a ce constitution ya dauka cewa ba wanda zai sayi magani ba za ka ga magani ba ma sai ka kawo takardar amma yanzu kawai in ka je ka kwankwasa ta taga ma sai a baka ba sani ba mutumin gurgu ne ma koko
sanzu a takaice dai kuna yaki ne da batun shaye-shayen miyagun kwaro ko kuma dai barkatai
yadda ya shafi yanzu da sai a ce wai youth irin samari kenan ko da yan mata amma yanzu abun ya zama da cewa matan aure ma matan aure ma suna shaye-shayen nan
wannan ya shafi kamar irin su codein totalin da
kwarai da gaske ai duk su ne su wayannan dukkan wani irin magani da suke da kudi za su iya siya su tara suna da license to amma wa za su sayar ma to ba kai wannan munzali da za a ce sai wannan ba duk wanda yazo da kudin shi
kana so sai da irin wannan maganin ne koko dai
muna so su takaita ne eh su takaita wurin takaitawa kuma dole ne sai mun roke su ji tsoron Allah in ba haka ba kai ba za mu ci mar nasara ba
daya daga cikin masu sai da waɗannan magunguna da ya halarci taron na jihar Niger ga abin da yake cewa
sunana Alhaji Yusuf Tanko Fando Gari ni shine shugaba na kamfanin sai da magunguna wanda ake kira Kongoma Pharmacy Amina anan Mina wannan taro ya zo a lokaci da ya zo daidai da muke fama da wannan annoba kuma tattaunawa da ake dukkan hanyoyin da ake bi wanda za a takaita wayannan abubuwa shine yanzu ake jaddada ma wayanda suka zo taro muna kuma fata wannan sako zai kai ga ko ina da ko ina domin abun ya kai intaha ba yara bane wanda suke zaune har da matan aure abun ya kai inda duk ba a mai tunanin zai shiga ba
gwamnati tana yunkuri ku ta takaita muku sai da wayannan kwayoyi kana ga zai magani
kamar yanda ita gwamnati ta dauko na takaita mana sai da wannan magani na takaita shigo da shi ma daga kasan insha Allah ina ga kwalliya za ta biya kudin sabulu
in aka siya ya sayan shi yake a wuraren ku ga matasan ko matan ma da kai
tsakani da Allah a wuraren mu wanda yake kamfani ne wanda yake register an samu takaita shi sosai matuka amma sun koma ga mutane wanda suke yi a boye
da dama daga cikin matasan da ke amfani da irin waɗannan magunguna dai sun ci suna shani domin rage zafin al'amura
sunana Abdulhamid Isa gaskiya ba wani yanayi bane kawai wani lokaci idan nayi shanje ne irin kawai bana san irin surutu zan kasance cikin irin wato ka gani ai irin yanayi na dan hankali na ya dan kwanta zan ji ni shuru kawai ban san hayaniya da kowa sannan kuma wasu lokutan kawai in zan je in shuka rashin mutunci na kawai nikan je ne idan na sha kawai zan je in rinka abin da nake so
komandan hukumar ta NDLEA a jihar Kano Dr. Ibrahim Abdullahi ya ce shirya irin wannan taro na jihar Niger yana da tasiri matuka
idan ma ai akwai wata manhaja nan da ake kira National Control Master Plan wanda dama yana cikin abubuwan da ya ce gwamnati ta ce a rika yi a haɗu da jami'an lafiya
ko baya ga wannan ma dai masana halayyar ɗan adam sun bayyana cewa sarakuna iyayen ƙasa da shugabannin addinai da ma manyan maluma na da tasiri matuka wajen yaki da wannan muguwar ɗabi'a ta shaye-shayen miyagun ƙwayoyi a tsakanin matasan Mustapha Nasiru Bakari murya Amurka daga Mina a Najeriya
sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho
Assalamu alaikum murya Amurka mai magana abun didi gunza daga local gamman jihar Kebbi Najeriya ina kira ga gwamnatin jihar Kebbi ma'ana gwamnatin mai girma a Atiku Bagudu ya kamata a kawo waɗanda batutula in ruwa ya tsama tallafi musamman argungu gunza kalgu yawuri kan ba da sauransu duk gaba ɗaya ko amir ɗin garin mu babu inda bala'in ruwa bai kai ba wasu sun rasa gidajen su wasu sun rasa rayukan su sun rasa abin da suka ci daidai cikin halin kun san rayuwar da ake ga kuma ikilayen ruwa abinci ya halaka wani ya ce ya sa shinkafa buhu a cikin hawa da buhu 30 buhu goma buhu biyu su ba san iyakar su ba saboda haka ina kira ga gwamnatin jihar Kebbi ɗan majalisun mu na jihar Kebbi sarakunan mu na jihar Kebbi sarakunan mu manyan masu kuɗin mu na jihar Kebbi a tallafa ma waɗanda wannan bala'in ya cimma saboda idan gemin ɗan uwanka ya kama da ruwa kai ma ka samu naka idan ya kama da ruwa ka samu naka ruwa saboda duk abin da ya cimma wani yau to gobe ina iya cimmaka mai magana abun didi wani lokacin zaman jihar Kebbi na kira
Assalamu alaikum muli Amurka daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na garin shawara ɗan uwana ɗan Najeriya don Allah ku tuba ku yi karatun tanasu 39 ranatu ku bi hukuncin Allah ku bi hukuncin manzo ne ku bi dokar ƙasa ku daina zalun da ɓacin shugabanni ni kura wanga zaki wanga damisa wanga kalkande kar in ba Najeriya ba ina aka waga rayuwa ko ikarin wani ki canye kuma ci ana tsoron Allah kuma ana fatin shugabanni duka kowa an ka ba tsaron abu shi dai bukata Allah ya ci sai Allah ya ci sai ƙarya ne Allah bai ci sai ka ba ga matarawa masu ci suna nan su ci a hana madiyanka a hana matanka wanda sun kai ka ƙarfi su kwace kai mu ji tsoron Allah ku dai na fatin shugabannin mu daga dan uwa mai Allah da cikin garin shi
Assalamu alaikum muryan Amurka in gana Isa san daga galibin Mumbashi ta Congo Kinka dan fara garin Kokowa yana da Muhammad Buhari Allah ya sa wato yan Najeriya musamman yan arewaci sun gane cewa babu mai mutu komai gaskiya ne da a ce ka mutu kafin ka samu gicin nan na yi imanin da ba za ka shiga arzikin insha Allah to mun ba mu da kai abun bauta za a rage ziyartar kabarinka ana yi mana bauta cewa mai gaskiya ya mutu ba zan manta da lokacin da mataimakin ka tun bai biya wani biyar da ya aboki na Allah ki kan shi wani suna ta yi ya tafi da ya zo shago na ikina rayar da kalandar sa ya ga gidansa ya ce mutum da ake cewa wai bai saci kuɗi ba shi ne wannan gidan sai na ce ta yi sa da ya ce a sai ya taɓa kunnen sai ya ce idan kurma ya yi ma haka ne yake nufi yake ko ga abin da za a tsaya mun ke yadda ko suna fadin cewa a yi dan da su yake yake da wannan katoton gidan na a yi rori kuma a tiyar yi mutu tsawon da ta gani a gudu gidan tsaron rama kenan.
Ra'ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sannan masu sauraron mu ta na'urar internet za su iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji
ya rabana mun takaka ya rabana mun takaka kai maza ku bare na mata kai maza ku bare na mata mata ya yaran mun ne mata ya yaran mun ne so son ka ya
kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyin ku na Ibrahim Ka Almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri, ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.